بين يديك السيف والقلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu ganin mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mu ta auratayya, za mu tashi darasi na 12 inda muke bayani akan abubuwan da ya halatta da wanda bai halatta ba, da abin da ya dace da wanda bai dace ba, da kuma sunna da abubuwan da ya kamata ma'aurata su yi domin samun aure mai albarka, mai inganci, sannan kuma mai zaman lafiya. To daga ciki mun karanto a darasi cewa a cikin littafin Adabuz Zifaf na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wanda ya bayani akan ladubar tarewa amarya da ango, mun karanto abubuwa guda 14 waɗanda ya kamata ango da amarya su yi bayan tarewa. Na farko shine mas'alar tausasawa juna da kawo abubuwan ci da sha da abubuwan faranta rai tsakanin ango da amarya a lokacin da zai zo ɗakin amarya. Sannan na biyu mun yi mas'ala akan ya ɗora hannu akan ta, ya mata addu'an Allahumma as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi wa a'udzubika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Sannan na uku mun yi magana akan cewa za su yi sallah tare da ango da amarya, wanda hakan an rawaito daga shashin magabata, yana sawa aure albarka. Sannan mun faɗi addu'an da mutum zai yi lokacin mu'amalar tarewa ko mu'amalar aure tsakaninsu, shine ya ce bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibu ash-shaytana ma razaqtana. Sannan muka faɗi cewa mu'amalar kwanciya tsakanin ango da amarya ta iya kasancewa kowace irin siga, mutukar an kiyaye al'ada da saduwa ta dubura da kuma saduwa da mace tana harama da aikin haji. Sannan kuma mun ji cewa haramcin mu'amala ta dubura, cewa Allah ya la'anci masu yin haka. Sannan kuma za a yi alwala tsakanin mu'amala aure guda biyu, sannan yin wanka shi yafi, sannan ango da amarya za su iya yin wanka tare, sannan kuma mutum in zai kwanta da janaba a jikinsa ya yi alwala kafin ya kwanta, da hukuncin yin alwalar, da kuma in mutum ba zai iya yin alwalar ba ya taimama, sannan yin wanka shi yafi, da kuma haramcin jewa mace tana jinin al'ada, wanda a nan muka tsaya shine tahrimu itiyanil ha'id, an haramta wa mutum ya je wa mace tana cikin jinin al'ada. Saboda ayar Qur'ani suratul Baqara aya ta 222, Allah ta'ala ce wa yas'alunaka anil mahidi, suna tambayanka dangane ga al'ada na mata. Qul huwa azan, kace kazanta ne kuma najasa ne, wato jinin. Fa'tazilun nisaa, ku nisanci mata, wato mu'amala aure da su, fil mahidi, a lokacin da suke cikin al'ada. Wala taqrabuhunna, kada ku kusance su, kusanta ta aure hatta ya dahurna, sai jini ya dauke. Fa iza ta dahurna, bayan jini ya dauke sun yi wanka, fa atuhunna min haythu amarakumullah, ku je musu ta inda Allah ya umarce ku, ka ku yi wato ka ku ketare iyaka. Inna Allaha yuhibbut tawabin, Allah yana son masu tuba, wa yuhibbul mutatahhirin. To sai wanda ya keta wannan doka ya je ya aikata haka, me ya kamata yayi? Shine kafaratu man jama al-haid, wanda ya sadu da mace tana al'ada ya keta wannan dokar ta Allah, me ya kamata yayi don Allah ya yafe masa? Wanda zuciyarsa ta rinjaye shi, sarra izin rinjaye shi, ya je ma mace tana jinin al'ada, to zai yi sadaka da rabin dinari, ko kuma dinari ko rabin dinari, an ce idan a farkon al'adan ne, ko a tsakiya ne, ko a ƙarshe, ko kuma wato mai hali ne ko mara hali ne, shi yasa aka ce zai bayar da rabin dinari. In mara hali ne, in mai hali ne, zai ba da dinari guda. Don haka wannan shine bayan ya nemi gafara Allah. Sannan idan mace tana jinin al'ada, me ya halatta? Shine mas'ala ta 16, me ya halatta ga mutumin da matarsa take jinin al'ada? Ya halatta mutum ya mu'amala ta runguma, ta kiss, ta sauran abubuwa na tsotsa-tsotsa, da abubuwa da ango da amarya za su yi, amma banda mu'amalar saduwa. Ita kadai ce ta haramta ga mutum idan matarsa tana jinin al'ada, ba zai sadu da ita ta inda take al'adan ba. To yaushe ne ya kamata ko mutum ya tare ko ya koma mu'amala da matarsa bayan ta yi tsarki? Idan mace jinin al'adanta ya dauke, to mijinta zai iya yin mu'amala aure da ita bayan ta yi wanka, ba na bayan ta yi wanka ko bayan ta wanke jinin, ko ta yi alwala ko ta yi wanka. Sannan mas'ala ta 18 shine halaccin yin azlu, da yake yanzu mun zo wani zamani da mutane ba sa son haihuwa sosai. Da yawa zaka ji mace an koro ta saboda ta yi ciki, ko an koro ta saboda ta haihu ko ta ƙara haihuwa. Mutane yanzu sun ma fi son juya. To saboda haka sai mallam ya dauko wannan mas'ala ta azlu, shin ya halatta mutum ya zama yayi azlu, ko a ji aiwa matarsa allurar rashin daukan ciki, ko a sa mata wani abu a hannu don kar ta dau ciki, ko kuma a kirga lokutan da cikin yake shiga a ce ka ai mu'amala a lokacin don ka a samu ciki? to shine mallam ya tattauna wannan mas'ala yace na farko dai akwai halaccin yin haka sai yace amma dai barin hakan shi yafi saboda daga cikin manufofin aure akwai wato samar da zuriya wacce Annabi alaihi salatu wassalam zai alfahari da ita da kuma farantawa ita kanta matar rai wanda kuma akwai azulu ba a samu wannan faranta rai sannan mas'ala ta 20 mala ya kawo niyyar me ya kamata ma'aurata su yi a lokacin da za su yi aure su yi niyya cewa na farko dai aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma za su kamar da kansu za su kiyaye kansu ga barin fadawa cikin haramun sannan kuma za su samu ninkin baninkin na lada a kasancewa su kawai ma'aurata sannan kuma me ya kamata mutun yayi a washe garin tarewa amarya an so a washe gari mutun ya je ya gaishe da dangi da ƴan uwa wanda muke kiransa tasani kuma ya je ya gai musu gaisuwa ya musu addu'a a bisa gudunmuwa da suka bashi da kuma goyen baya da suka bashi na yin wannan aure cikin nasara kuma gashi an tare lafiya kuma an yi mu'amala lafiya sannan kuma mallan ya kawo mas'ala ta 22 shine wajibcin yin bandaki a cikin gida saboda a wasu kasashe har yanzu irin Syria da wasu gurare zaka ga ana bude bandakai na yin wanka mutum wani guri da ake turare jiki da ruwan dumi sai ga mutum ya tafi da iyalinsa gurin mutane sun taru da an yi tsirara kuma yanzu an fara bude irin waɗannan a Abuja da wasu manyan burane na Najeriya ana zuwa wajen wannan abin nan din da akwai ce ta bugo min waya tace lalle ta gani a Abuja an bude wannan gurin mata suna zuwa su yi tsirara wai za su yi wanka ko za su dumama jiki ko za su yi kaza da sauransu ba kuma an kebance wata daban ba wanda har ita ma kai mamakin da take ta tube kayanta a gurin da wato duga rago mata sun tube to wannan shegantaka ce kuma laifi ne babba shi yasa mallan ya san akwai irin waɗannan abubuwa a kasashen su mu da babu irin waɗannan a kasashen mu amma yanzu saboda shiga duniya da ake da kuma duniya ta zama gari guda ta zama alƙarya guda duk abin da ake a gabas sai kaga nan da nan an ji a yamma abin da ake a yamma an ji a gabas to wasu sun dauko wannan al'adar mu ko muna da wata al'ada duk sabon abu in yazo sai ya zama dan yayi sai ya zama wata wayewa ce sai zama kamar wani abu ne na wayewa to wasu sun fara gina irin waɗannan bandakan waɗanda ake zuwa domin a turare jiki da ruwan dumi da kuma ruwan tiriri kuma abin ya zama wani al'ada to mallai yace wannan bai halatta wato mutun ya bar iyalinsa ta je irin waɗannan gurare ba in za ka yi bandakin kai a cikin ɗakin ka kai da iyalinka amma ba ta je ta hadu da wasu mata kuma har ta yi tsiraici ko ta nuna a jikinta a gurin su ba wanda kuma mallan ya fatawa akan cewa haramun ne yin haka sannan mas'ala ta 23 shine haramcin wato yada asirin da ke tsakanin ma'aurata baya halatta ga mutun ya zama yana yada asirin da ya faru tsakaninsa da matansa haramcin yada wannan asiri mutun ya je ko mace ta je tana ga wa kawayenta ko shi ya je yana ga wa abokansa irin mu'amalar da suke tsakaninsa da iyalansa wanda yin haka ya karya doka wasu kuma sun dauka wayewa ne mace ta je ta samu kawayenta ta dauko labari tun daga farko na duk abin da ya gudana tsakaninta da mijinta ta ga ana shewa ana dariya ana tafi shi ma kuma ya tafi wajen abokansa yaya ango shi ma ya dauko labarin duka abin da ya faru ya ga wa abokansa ai ta shewa ana dariya ana ga kamar wani wayewa ne kamar wani ci gaba ne to wannan abin yana da hatsari kuma ya sabawa kaida ta addinin musulunci wanda Annabi alaihi salatu wassalam yace masu yin haka kamar jaki ne hadu da jaka a tsakiyar kasuwa suka yi mu'amala ana kallon su to wannan abin yanzu ya kusan ya zama wani abu ne na burgewa kuma ana yin sa da nufin a burge juna kuma ba a san cewa dauko sirrin aure namiji ya je ga abokansa ko dauko sirrin aure mace ta je ta ga wa kawayenta wannan yakan bada dama wasu ma su yi kutse sai ai miki kutse kuma an yi kutsen da yawa wata an mata kutse ma an kwace mijin wata kuma an sa mata virus a auren wata kuma ta gamu da matsala wanda sakamakon haka wata ma har take zargin wata ta ci amanar ta saboda bude mata kofa da gaya mata asirin mijinta yasa ita kuma tayi kokari sai ta auri mijin wanda sakamakon haka aka samu matsala to kun ga kiyaye wannan doka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a nisanci daukan sirrin ma'aurata suna yadawa tsakanin abokansu ko tsakanin kawayensu har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana an yi sallar asuba sai ya ce sahabbai su waye suke yin haka sai kowa ya shiru tsakanin mazan da matan sai wata mata ta tashi ta ce ya rasulullah duk suna yi mazan suna yi suna fadawa abokansu su ma matan suna ga yawa kawayensu sai Annabi alaihi salatu wasallam ya ce to kun san misalin haka kawai misalin jaki ne hadu da jaka a tsakiyar kasuwa cikin jama'a suka zo suka yi abin da suka yi, wanda hakan kuma kaga ya nuna babu mutunci kenan, babu girmamawa. Da haka ya kamata a kiyaye asirin juna, wanda ita ce mas'ala ta 23, wanda kuma akan ta zamu tsaya sai a darasin mu na gaba insha Allah. Zamu dora akan yin walima, da yaya ya kamata ai walima, da waye kamata ya je walima, da ka'idodin walima, da sharuɗan walima, da abubuwan da ake so mutum ya kiyaye in an gayyace shi walima, ko in zai shirya walima, da irin mutanen da ya kamata su je wajen walima din. Wassalamu alaikum.